ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfido Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 24 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa Boko Haram ta saki kashe mutane akalla 7 a garin Gaidam na jihar Lobe. Za kuma a ji cewa iyayen ɗaliban jami'ar Greenfield da ke Kaduna da 'yan bindiga suka fara kashe 3 daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da su 20 sun fara magana. Sannan za a ji ƙarin bayani kan harin da aka kai gidan gwamnan jihar Imo da ke garinsu har aka kona. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Za kuma a ji labaran wasanni. Sannan kuma a ji tasirin Ramadan a wurin matasa. To amma kafin nan, da Sarfilu da labaran duniya.
Zama assalamu alaikum ga labaran duniya. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Suga suka fitar daga Ghana wasu ta kwanan nan a fadar White House. Ta bar jama'ai da manazarta a taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga China. Fadar White House ta faɗi a shafin ta yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. Masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa ta nuna shirin Japan wajen taimakawa kare Taiwan daga China idan akwai buƙatar hakan. Amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da Amurka za su jagoranta. Cikin sauri Taiwan ta yi maraba da sanarwar haɗin gwiwar. Jiya Juma'a, ma'aikatar kiwon lafiya ta Isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar Alhamis, wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar COVID-19 ba. Ranar 29 ga watan Yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar coronavirus ba a ƙasar ta Gabas ta Tsakiya. Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'ar ta allurar rigakafin cutar coronavirus. Fiye da Isra'ilawa miliyan 5 da ke zaman ƙasa da kashi 58 cikin 100 na yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin. A halin yanzu kuma, inda ta faɗi yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus a 346,786 a cikin awanni 24 da suka gabata. Ƙasar da ke yankin Asiya ta Kudu ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar har na tsawon kwanaki. A lokaci guda kuma, asibitocin India suna ta ƙoƙarin samar da iskar oxygen ga marasa lafiyar COVID-19 da ke fama da matsalar numfashi. Janar Ming Aung Hlaing na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta yau Asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin Asiya da ke ƙoƙarin samar da hanyar da za ta kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci. Taron shugabannin ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya Asian a Jakarta shi ne karo na farko da aka haɗa don yunƙurin sasanta rikicin Myanmar, ƙasa mai talauci da ke makwabtar ka China da India da kuma Thailand. Myanmar wani ɓangare ne na ƙasashe 10 na ƙungiyar Asian. Yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus, ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a Myanmar da kuma ƙudurin Asian na taimaka Myanmar ta fitar ga wannan mummunan yanayi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan kasar Kenya da ke ɗauke da ƙwayar cuta mai karya garkuwar jiki sun ce rayukansu na cikin haɗari saboda ƙarancin magungunan rage kaifin cutar da Amurka ta taimaka musu da su a yayin wata takaddama tsakanin hukumar ba da agaji ta Amurka da gwamnatin Kenya. Jinkirta fitar da magungunan da aka yi jigilarsu zuwa Kenya a ƙarshen shekarar da ta gabata ya samo asali ne saboda gwamnati ta ɗora harajin $847,902 akan gudunmawar, kuma hukumar ba da agajin Amurka na nuna damuwa wajen amincewa da batutuwa da hukumar kula da kiwon lafiyar kasar Kenya a cewar masu fafutuka da jami'ai. A ran Juma'a masu fafutuka sun yi watsi da sanarwar hulɗa da jama'a sanarwar da gwamnatin ta yi a ranar Alhamis cewa ta warware batun tare da rarraba magunguna a ƙananan hukumomi 31 daga cikin 47 na Kenya. Gwamnati ta ce duk ƙananan hukumomi cikin kwanaki 5 za su samu magungunan da ake bukata ga mutanen su miliyan 1.4. Da ƙarshe wani jirgin ruwan Indonesia da ya bace a gabar ruwan Bali ya nutse. A ce wasu jirgin ruwan kasar yau Asabar tare da batar da ma'aikatan su 53. Babban harsun sojin ruwa ya ce ayarin bincike ya gano wasu abubuwa daga KRI Ningala 402 ciki har da abubuwa daga cikin jirgin wanda tunan an yi amana cewa iskar oxygen din da yake da ita ta kare. Jiragen yaki na ruwa da jiragen sama da ɗaruruwan jami'an soja sun yi ta neman jirgin da ya fada cikin hatsari. Mahukunta sun ce wannan jirgi kila kasar Jamus yana da isasshiyar iskar oxygen kwanaki uku kacal bayan ya rasa wuta. Wa'adin da ya wuce tun da safiyar yau Asabar.
Sarfilu Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya. Inda ƴan Boko Haram suka sake farma garin Gaidam na jihar Yobe inda har suka kashe mutane akalla 7 baya ga sauran barnar da suka tabka a harin da suka fara kaiwa tun daga yammacin jiya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki da kuma ganau.
Alhaji Ali Kolo da ya shine shugaban karamar hukumar Gaidam din da kuma shi da mun abin da ya kwana ta waye zarho.
Wannan ya na gashi da sai shiga garin mu har yanzu hakan da nake ma magana ba su samu san fita ba.
A yanzu kusan ana neman karfe 11 ma ya wuce. Har yanzu suna cikin Gaidam din.
Har yanzu suna cikin.
Kamar kusan da jami'an tsaro bane?
Akwai 159 battalion ga kuma General Abdulsalam yana nan da mun tsaro muna magana da shi.
Akwai kamar inda suka barnan da suka yi?
Akwai akwai ma an
Okay, mutane za su kai nawa ne wanda aka
to kaga ba tabbas da yake ni na ji a samu na kasan kashe ya ga 7 to kaga haka din muna jin su
eh gaskiya mai al'umma wannan gari ke cewa game da wannan hali na mayakan Boko Haram din
sun kwana a cikin gari
ba babu jami'an tsaro ne a garin naku
akwai jami'an tsaro sun tinkari kam na sojojin da ke kafin su zo garin an samu labarin da su shigo
haka
to sai su suka kinta sai suka fita akan za su tare su
haka
to sai suka canza layi su ya ga kaya irin sojoji ba irin sojoji na tare ba irin sojoji ta kuma Hausa su damu ne Hausa ne kyau su yana mu ne Hausa
sai ana gudu sai sun su ƙara su cikin gidan mu ma an fara harba suka yi kiran sallar su suka yi ta abubuwan su da suka yi ta yi
a cikin garin gaina
da baya har yi a cikin gari da baya kuma harbin ya dan tsagaita sai dadde kuma can cikin dare nan ma sai ake ta jin harbi muke ta jin harbi
na rijin tabi director hudal jama'a na rundunar sojan kasar brigadier general Muhammad Lima wanda ya ce ni yana tattara bayanai tukunna don haka ba zai iya cewa komai a kai ba na kuma zan tabi kakakin rundunar yan sandan jihar Yobe ASP Abdulkarim Dungus wanda ya tabbatar min da akwai lamarin sai dai bai karin haske game da abin da ya waka nan ba. Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna daga jihar Yobe kuma sai Kaduna inda iyayen ɗaliban jami'ar Greenfield wajen 20 da 'yan bindiga suka sace har suka fara kashe 3 daga cikinsu suka fara magana. Isa Lawan Ikara gare ka.
A jiya Juma'a ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da ganin gawawwakin ɗalibai 3 cikin guda 20 da aka sace a jami'ar nan ta Greenfield da ke Kaduna wanda 'yan bindiga suka buƙaci sai an ba su kuɗi naira miliyan 800 a matsayin kuɗin fansa. Sadiq Musa Ma'azu na cikin ɗalibai 3 da 'yan bindigan suka hallaka kuma yayan mahaifin marigayin ya shaida wa muryar Amurka cewa wa'adin kwanaki 3 ne 'yan bindigan suka bayar na cewa in ma dai a kai musu wannan kuɗaɗe naira miliyan 800 ko kuma su ɗauki matakin da a ƙarshe dai suka kashe ɗalibai 3 cikin ɗaliban da suka sace a wannan makaranta.
Sunana Usman Musa Ma'azu a kanina ne cike bi mini uban yaro uban yaron ba
me sunan yaron
Sadiq
Sadiq ya kai shekara nawa?
Sadiq ya kai shekara 17.
Bayan mutanen sun sace shi an yi magana da shi ne?
Shi Sadiq ba, an yi magana da Sadiq, amma magana ne kawai gaisawa haka kawai sai su an shi waya. Sannan su sai su ci gaba da magana. Don ka tabbatar cewa danka ne kuma yana hannun su, yana kuma raye.
Wasu na ta maganar kamar sun buƙaci ku kawo kuɗi har miliyan 800. Gaskiya ne wannan maganar?
Tabbas sun yi magana cewa kawo naira miliyan 800. Ba kankare muka nuna musu cewa wannan abu gaskiya ba za mu iya su dai fadi yanda za su kace kai wannan in za mu bada mu bada wannan ba da wai ba yayan mu bane ai yayan gwamnati ne
wato a gurin gwamnati suke so su karbi kuɗin kenan
to in ba haka ba wani talaka zai iya yin din wannan kuɗi
jimillar yaran ne suka ce a bada miliyan
800 kwarai da gaske jimillar yaran duka
yara nawa ne
yara 20 ne
me ya kai har aka kai ga kashe su
sun bada ultimatum kwana 3
hawhawar harare na sace dalibai a jihar Kaduna dai na ci gaba da jawo hankali masana harkokin tsaro waɗanda ke ganin lokaci yayi da gwamnati za ta sauya salo wajen yakin da take da ƴan ta'adda Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na cikin waɗanda ke da irin wannan ra'ayi
suna so dai su zo ta hukuma a nuna hukuma ta kasa hannuna hukuma ta durkusar da hukuma tunda kuma hukuma ta ce ita ba za ta durkusa din ba
yanzu dai iyayen ɗaliban jami'ar ta Greenfield mai zaman kanta a jihar Kaduna da aka sace musu ƴaƴa sun ce suna zaman fargaba saboda ɗaya daga cikin iyayen yaren ya shaida wa muryar Amurka cewa ƴan bindigan sun sake ba da wani sabon wa'adi zuwa ranar Litinin duk wani kokari na jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna dai Malam Samuel Aruwan ya ci tira saboda na yi ta kira bai samu ɗauka ba kuma na tura mai sakon katta kwana wanda har zuwa lokacin da nake hada rahoton nan ban samu amsa ba Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
A gaida Isa to kamar yadda ba a rasa ji ba da safiyar yau wasu da har yanzu ba a tabbatar ko su waye ba sun kai hari gidan gwamnan jihar Imo dake can ƙauyen su amma saboda rashin kyawun sauti ga dan abin da ya sauƙaƙa cikin bayanin wakilin sashen Hausa Alphonsus Ikoro Igwe ta waya
da safiyar yau ne wasu wanda har yanzu ba gano su waye bane tagale da baka ɗan kaya suka farwa gidan shi mai girma gwamnan jihar Imo Senator Hope Uzodinma a can ƙauyen su na Omuma da ke karamar hukumar Oru East na jihar Imo. Suka farwa wannan gidan sannan ba da jimawa ba suka tuna wannan gidan wuta kuma ana kyautata zato cewa wannan harin da suka kai ran mutum ta ya salwanta a nan gwazon amma har yanzu ba gano ko waye ne.
Amma kuma ba a san muhimmancin wanda ya mutu din ba kuma ana ganin ba shi gwamnan bane ko wani na kusa da shi?
Ba hakan bane har yanzu dai ba mamaki irin dai masu gadi din nan ne.
To ana ganin me ya haddasa wannan rigimar?
To ka san a ɗan makonnin nan da suka gabata ana ta kai hare-hare a nan a sassa daban-daban na jihar Imo.
To a gaida Alphonsus yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an yi sharuwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin masu sauraronmu da dama da suka yi tambayoyi kan batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma wasu masu sauraronmu da dama su ma da suka yi tambayoyi kan tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby wanda aka kashe ranar Talata. To idan masu sauraronmu da dama da suka yi tambayoyi game da watan azumin Ramadan kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai azumi ya yi zuwa waɗanda azumin ya wajaba a kansu da kuma aka san hakan da dai sauransu na saurare ga shugaban majalisar malamai Izala Shiyar Binin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na biyu na ansoshin da yake baku inda zai dan koma baya ya ɗora kan abubuwan da aka fayi a lokacin azumin.
Yawanci idan aka ce Ramadana ya zo to gaba ɗaya zaka iske duk wata karantarwa an ajiye ta an koma wa alqur'ani mai girma domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa a dukkan watan azumin ramadana malaika jibrilu yakan zo su bitan alqur'ani mai girma tare da shi wanda kuma shi aka aiko mishi da sako ya aiko ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama da shi na alqur'ani din dungurungun dan haka kenan yawaita karatun alqur'ani a cikin watan azumi ko kuma sauraron karatun alqur'ani a cikin watan azumi daga kowace kafa duka suna nauyayawa mutum ma'aunin sa na lada balle kuma a ce mutum ya tashi cikin dare bayan sallan tarawihi da ake yi ko sallan tahajjud shi ma ya kara da wasu nafiloli nasa to babu shakka ma'aunayen sa za su ainihin yi nauyi kwarai da gaske don abubuwan da Allah yake so kenan sannan abubuwan da ya kamata mutane su kara sani shine akwai sirri da yawa a cikin watan Ramadana daga cikin asrar ma'ana sirrorin da ke cikin watan Ramadana shine kamar misali in aka ce yau 1 ga watan Ramadan to alkhairin da yake cikin wannan rana ta 1 ga watan Ramadan to gaba daya ya kunshi watan ya kunshi lokacin ya kuma kunshi dukkan wani ibada da za a yi a ciki gobe misali 2 ga wata jibi 3 ga wata har zuwa 30 ko 29 ga watan Ramadan dukkan ranar da ta biyo baya alkhairin ta ta fita wacce ta gabata a baya misali in yau aka ce 5 ne ko 10 ga watan Ramadan to alkhairin da muka aikata da ladan da zamu samu wanda zamu yi in Allah ya kai mu gobe 12 ko 13 ga watan Ramadan musamman ma a cikin goman karshe alkhairan suna ninkuwa kuma suna yawaita fiye da abin da muka yi a sauran kwanaki na farkon Ramadana saboda haka watan Ramadana ba wata ne wanda yake na raki ba ba wata ne wanda yake na ainihin wato kasala ba ba wata bane wanda yake na a zauna a shantake mutum kamar an dora masa duniya aka wani ma kaga yana bakin ciki dan ya kai azumi a'a inda zai fahimci ladan da yake samu da farin cikin da Allah madaukakin sarki yake yi da shi a lokacin da yake ibadan nan ta azumi da kuma ma cikin watan Ramadana din baki daya to babu shakka dama mun yi burin cewa ina ma a ce dukkan watannin nan saura 11 duk su ma Ramadana ne a cikin su dan haka yana da kyau mu kara ayyukan alkhairi mu sadar da zumunci ko ta hanyar waya mu sadar da ainihin wato alkhairai ko ta hanyar sakin fuska da farantawa iyalanmu da danginmu da makwabtanmu da shugabanninmu da ma waɗanda musulmi ne da ma waɗanda ba musulmi ba da kuma yi wa kasashenmu addu'o'i na fatan alkhairi to babu shakka idan muna waɗannan abubuwa a cikin Ramadana Allah yana ƙara son mu yana ƙara farin ciki a tare da mu kuma duk abubuwan da muka roƙa koda ba mu daga hannu ko mun ambata ba Allah ya gani a cikin zakatunmu nan take sai kaga ana samun biyan bukata ana samun walwala kuma ana samun karin zaman lafiya da ci gaba hatta wannan cutar ma mai barazana sai kaga gaba daya ta zama tarihi da labari don me Allah yana kishin bayin sa kuma yana kaunar bayin sa musamman ma bayin da suka tarkata suka koma zuwa gare shi dan neman yardar sa Allah ka sa muna daga cikin su sannan kuma a ciyar da bayin Allah mabukata komai kankantan abinci ko da tsagin dabino ne ko kwaran dabino ne ko kuma mudun abinci ne da faffe ko kuma danye amma hada mai da kudin cefa ne ko a shayar da shi ruwan sha ko kuma dai a yi masa wani abin da zai faranta masa rai to babu shakka dukkan su idan mutun ya aikata a cikin watan azumi kowanne cikin su ana yauƙaƙa masa ana ninninka masa ladan sa kuma Allah madaukakin sarki yana murna yana farin ciki da shi
kashi na farko na ansarar tambayoyin da masu sauraron mu da yawan gaske suka yi kan tarihin shugaban Chadi da aka kashe ranar Talata Idris Deby idan ana saurari to ga babban wakilin harkokin tsaro na sashin Hausa Hassan Maina Kaina da ansar da ya samu daga wani kwararre kan sha'anin yankin tafkin Chadi kuma tsohon shugaban kungiyar yan jarida a Najeriya Malam Nasir Zaharuddin wanda yace
to shi dai Idris Deby Etuno an haife shi ranar 18 ga watan Yuni na 1952 wato shekaru 68 kenan da suka wuce a garin Fada kuma anan yayi makarantar Islamiyya da makarantar karatun Qur'ani kafin ya shiga makarantar primary to ana nan sai ya tafi har ya zama soja yayi aikin soja daga shekarar 1976 har lokacin da aka kashe shi a cikin wannan shekara ta 2021 to a cikin aikin sojan nan nasa ya kai shi makarantar horon sojoji ta Muammar Gaddafi ya kuma yi horon sojoji a kasar Paris wato a Faransi to bayan ya dawo daga karatu a Faransi ya tare kasar su ta sarke cikin rigingimu iri-iri an yi wato sojoji kala-kala har guda 11 wanda kowanne da command dinsa a cikin harkar sojan nan to a cikin waɗanda suke wannan command din har da Hussein Habre kuma shi ya bi Hussein Habre har aka yi taro na sulhu na Chadi wanda na halarce shi a Bagauda Lake Hotel da ke Kano a lokacin ya bi Hussein Habre to a wannan taron ne aka yadda cewa shi shugaba mai ci na lokacin Felix Malum Ngakutube Ndi aka ce za a bashi mafaka a Najeriya aka tsugunar da shi a Lagos to su ko ba su koma ba sai da aka yi gwamnati kuma a lokacin abin da yake faruwa shine kasashe ne guda biyar suka hadu a Najeriya wanda Najeriya ita ta ja wajen yin wannan harka a kasashen sun hada da ita kasar Algeria Libya da Niger da Najeriya sai Faransa da suka turo masu wato sa ido to duk waɗannan kasashe guda uku da suka zo wato ita Algeria ta turo ministan ta harkokin waje wato Abdulaziz Bouteflika wanda daga baya zama shugaban Algeria su kuma Libya suka turo Ali Tareki wanda shine ministan harkokin wajensu ita kuma Niger ta turo Mamadou Adama Diallo Makoye a lokacin shine ministan harkokin waje na Niger nan kuma a Najeriya wanda ya jagoranci abun shine marigayi General Shehu Musa Yar'Adua shi kuma baba ga nakin gibe shine ya masa sakatare a lokacin da aka yi wannan taro a Bagauda Lake Hotel a lokacin na sadu da dukkan waɗannan shugabanni na taji da suka hada da Gukunu Wadai, Hussein Habre, Felix Malum, Kamuje Wadal Abdulkadir, Asil Ahmad, Abubakar Abdulrahman da dai sauransu wanda shi kansa a lokacin shi Idris Deby yana bayan shi Hussein Habre ne kowanne ya zo da kungiyarsa
na tawaye
da ƴan tawaye a lokacin shi Gukunu Wadai shi yake shugabantar kungiyar da ake kira Frolina wadda Hussein Habre da tare suke a cikin Frolina amma ya balle yayi tasa da ake kira Forces Rami North wato FAN sannan akwai shi Kamuje Wadal Abdulkadir shi dan kudu ne kuma tasu kungiyar ta ƴan kudu ce ita ma Southern Army Forces su ne na Kamuje to shi bayan sun koma sai aka ce to Gukunu Wadai shine zai zama shugaban kasa shi Hussein Habre shi aka ba ministan harkokin waje Kamuje Wadal Abdulkadir aka ba shi ministan tsaro haka dai aka rarraba waɗannan makamai a lokacin gwamnatin haɗin Gambiza wanda ake kira GONT Government of National Unity to da suka koma abin suka ci gaba dai haka ana ta zaman doya da manja amma dai ko ba komai duk sojojin sun zama soja ɗaya yanzu na ƙasar Chad maimakon da suke a rarrabe abinda aka yi kenan a Najeriya to bayan shi Gukunu Wadai Hussein Habre ya kaɗe shi kuma Hussein Habre cikin shekarar 1990 an samu rigima a 1989 tsakanin Hussein Habre da shi Idris Deby wanda bayan Hussein Habre ya zama shugaban Chadi ya naɗa shi Idris Deby ya zama hafsoshin sojojin ƙasar Chadi to bayan an naɗa shi wannan naɗi naji sai rigima ta shigo tsakanin su shi da Hussein Habre har ya tsere ya koma ƙasar Sudan makwabciyarsu to daga nan ya ƙara samun ƙarfi ya kukan kura ya shigo cikin Chadi Na tawaye ya kwace mulki a hannun Hussein Habre a cikin watan Disamba na 1990.
To sai a kasance da mu makon gobe dan jin ci gaban ansoshin tambayoyi kan watan azumin Ramadan da kuma tarihin margayi shugaban Chadi Idris Deby. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Malam Nasiru Zahardin dake ansa mana tambayoyin da kuma wakilinmu Abuja Hassan Maina Kaina da wanda ya hada mana sautin Hailu Hailu. Ni Ibrahim Salma sun raba ke muku fatan alheri. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar kwallon kafar Newcastle United ta yi waiwayin baya ta farke kwallon da Liverpool ta zura mata a minti na ƙarshe na wasan da suka fafata ta gasar Premier ta Ingila a yau Asabar. Hakan ya halawa Liverpool din damar shiga takarar kasancewa cikin ƙungiyoyi hudu na saman teburin gasar a wannan makon, waɗanda za su sami gurbin fafata a gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa. Mohamed Salah shi ne ya soma zura wa Liverpool din kwallon da ya sace a gaba a wasan da kuma kama ta farkin shiga kungiyoyi hudu na sama. To sai dai dan wasan Newcastle Callum Wilson ya sami zura kwallon a minti na ƙarshe na wasan, inda ya farke suka kuma tashi a kunnen doki da ci 1-1. A dai bangaren kuma kungiyar Watford ta sami gurbin komawa fafata gasar Premier a kakar wasanni mai zuwa, bayan da yau ta sami nasarar doke Millwall da ci 1 da nema a gasar Championship. Watford din ta bi sahun Norwich City na komawa gasar ta Premier bayan an yi wajarar da ita daga gasar a kakar wasanni da ta gabata. A kasar Jamus kuma kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta kasa tabbatar da lashe gasar Bundesliga ta bana a wannan makon, sakamakon kashin da ta sha a hannun Mainz da ci 2-1 a wasan gasar da suka fafata a yau. Bayern din da ke jagorancin teburin gasar tana buƙatar samun nasara a wasa ɗaya tak domin ta sami tabbacin lashe gasar ta bana karo na 9 a jere, wanda hakan na nufin za ta jira samun nasara a sauran wasanni uku na gasar da suka rage mata. Shugaban kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain Florentino Perez ya ce ba zancen janyewa ga kungiyoyin nan 12 da suka yi yarjejeniyar shiga sabuwar gasar Super League ta Turai, saboda tuni suka rattaba hannu a yarjejeniya. Tara daga cikin kungiyoyin 12 da suka hada da dukkan kungiyoyi 6 na gasar Premier ta Ingila, wato Manchester City da United da Chelsea da Arsenal da Liverpool da Tottenham, sun janye daga shiga sabuwar gasar a ranar Talata bayan da tsarin ya fuskanci kakkausan suka da kalubale. Har yanzu kungiyoyin Real Madrid da Barcelona da Juventus ba su bayyana janyewa daga yunkurin shiga gasar ba. To sai dai kungiyoyin Atletico Madrid ta kasar Spain da Inter da AC Milan na kasar Italia su ma sun bayyana janyewarsu daga gasar. To amma Perez ya ce babu wata hujja da kungiyoyin za su kauracewa yarjejeniyar da aka riga aka rattaba wa hannu haka kawai, inda ya musanta raɗe-raɗin cewa bankin JP Morgan da ya samar da tallafin kuɗaɗe har euro biliyan 3.5 ga kungiyoyin ya janye hannunsa daga gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه. نيدي سنانا يحيى كما متاسي نيكي وندكي لسناء كابو كابو اتكين غرين برنم قني بيسا غا وانا وحتى رمضان دا دميشي وحتى عزمي وحتى ني واندا الله يكي بي مسلميشي منساني اكوي رحمة تكينشي اكوي غافرة تكينشي اكوي ازر رسوة تكيني سوسير سوسي سبو دا هكي ينقوا مسلمي غبالي نيكي زان هنكلين دوكا مسلمي وانا وحتى duk wanda Allah ya gwada mashi wallahi ya samu babbar rabo. Saboda haka a jajirce ayi ibada, a roki ainihin lafiya da kuma zaman lafiya cikin ƙasa, saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkice.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Salfilo Hashim Gumel da ya tani gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya hada mana shi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigar bake muku fatan alheri. Wassalam.